الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي baka yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da saduwa a wannan safiya ta litinin 17 ga watan ramadan ba hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 1446 wanda ya dace da 17 ga watan 3 hijiran miladiya 2025 ci gaba da karatu mana tafsirin alqur'ani mai girma idan ba manta ba jiya mun tsaya ne a karshen suratu al-hadid yau za mu tashi a farkon suratul mujadala daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin miyati dake wannan unguwa ta Bolari dake nan cikin garin Gombe fadar jahar Gombe muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara wannan gari namu albarka da sauran garurukan mu gaba daya ina gani akwai tambayoyi amma kusan na ma shafa ban ma fito da su ba saboda haka zamu shiga karatu kawai kai tsaye insha Allah suratu al-mujadala ana kiranta da suratu al-mujadala ana kiranta da kuma suratu qad sami Allah wannan sura ita ce sura ta 58 a cikin alqur'ani mai girma in ka dauko lissafin surorin alqur'ani daga sama tun daga kan suratul fatiha da baqara idan mutum ya kirgo zai zo nan ita ce sura ta 58 a cikin jerin surorin alqur'ani mai girma sannan a gaba ɗayan ta wannan sura bisa zance mafi inganci sura ce madaniya idan ce sura madaniya shine suran da ta sauka a ainihin garin makka al-imam sayyid tantawi a cikin tafsir al-wasit yace akwai malaman da suka ce akwai wasu ayoyi da suka sauka a makka a cikin wannan sura daga ciki akwai imam al-qurtubi ya kawo wannan maganar a cikin tafsirin shi al-jami'u li ahkam al-qur'an yake cewa hadhihi sura madaniya fi qawli al-jami' wannan sura sura ce madaniya a kusan maganan dukkan malamai sai ce illa riwaya ana ta sai dai riwaya daga ta cewa akwai wadansu bangarori wadanda yake a Madina suka sauka shi a tabini abi rabah yana ganin ayoyi 10 na farkon sura nan gaba daya a Madina suka sauka sauran ayoyin kuma sun sauka ne a ainihin Madina a sun sauka a Makka goman farko a Makka a sauran goman farko a Madina amma ragowar na karshe daga kan ta 11 har zuwa karshe sun sauka ne a Makka Imam al-Kalbi shi kuma yace wannan sura ta sauka ne a Makka a Madina gaba dayanta sai dai ayan ma yakunu min najwa thalatha illa huwa rabi'uhum wala khamsa illa huwa sadisuhum ila akhir al-aya shi kuma yana ganin wannan sun sauka ne a ta sauka ne a Makka to duk waɗannan maganganu gaba daya zance mafi ingancin suran gaba daya sura ce yar Madina wannan shine abinda at-Tantawi shi ma ya rajjaha cikin tafsir al-wasit yace wa man qala bi anna fiha ayatun makkiyya duk wanda yace a cikin ta akwai ayoyi da suka sauka a Makka sai ce lam ya'ti bi dalilin yu'tamadu alayhi fi zalik bai zo da wani dalili da za a dogara da shi ba cikin wannan magana da yayi saboda haka suran gaba dayanta mu tafi akan cewa sura ce da ta sauka a garin Madina insha Allah sannan tana da ayoyi guda 22 a cikin mushaful kufi wal basri wash shami amma a ainihin mushaf na ainihin al-makki wal madani tana da aya ne 21 ina ga irin qur'anin da ke hanan mu kama aya 22 ne haka nan ku aran ba duba mana karshen suran nan ban aya la tajidu qauman ayata 22 ne ko na'am to amma fi yawa abin da yake a hannun mu ayoyin ta 22 sai dai tana da ayoyi masu tsayi ba kaman ga jejjerun ayoyi irin na suratul waqi'a ko suratul rahman da irin su suratul qamar ba ayoyin ta lalle suna da tsayi daidai gurgudu sanan tartibin wannan suran kaman yana fada tana tartibi na 58 amma wurin sauka kuma malamai sun ce ta sauka ne bayan suratul munafiqun wasu malamai sun ce ta sauka ne bayan suratul tahrim akwai magana guda biyu anan bayan an sauko da imma suratul tahrim ko suratul munafiqun wannan sura ta sauka suratul al-mujadala sanan malamai sun tattauna dangane da sunan wannan suran suratul mujadala ne za a ce ko kuma suratul al-mujadila al-mujadila shi dal din a masa kisra ko shi wannan dalun din a mishi kasra ko a ce al-mujadala dalun din a mishi fataha ko dal din a mishi fataha wanne ne abin da yafi wasu daga cikin malamai sun ce a kirata da suratul mujadala shine abin da yafi shine abin da ta shahara da shi wasu malamai suka ce a al-mujadila shine azhar kaman yafi fito da abun fili to menene bambancin mujadila da mujadala an ce al-mujadalatu shine masdar masdar ne na jadala yujadilu mujadalatan jadala yujadilu jadil fi'lul amri mujadalatan shine masdari in an ce masdar a larabci na sha ba da misali shine tushen zance ko tushen kalma asalin kalma daga yana aka samu ta idan aka ce makaranta ta ce to idan ne asalin tushen kalmar makaranta daga yana aka samu ta sai ce daga karatu karatu shine masdar shine tushen kalma daga cikin karatu zaka samu yayi karatu yana karatu i karatu abun karatu abun da aka karanta wurin karatu makaranta duk an tsinto shi ne daga me daga karatu ina fata an gane haka in aka ce rubutu shine masdar amma yayi rubutu yana rubutu i rubutu abinda aka rubuta kaga duk wannan an dau ciro shi ne daga me kalman rubutu to shine masdar ake kiran shi da ainihin a larabci ina jin malamin Hausa kuma suna ce mishi ko tushen kalma ko menene wani abu da makamancin haka to masdar ne shi mujadalatan shine tushen duk wata kalma za a ciro ta ne daga al-mujadala daga nan zaka samu jadala yujadilu jadil mujadil to duk ire-iren waɗannan an samu su ne daga me daga al-mujadalatu in kuma aka ce al-mujadilatu ya koma ne zuwa kan wata mata da ake ce mata khawlatu bintu sa'alaba a cikin matan sahabbai wanda dalilin ta ne ayoyin nan suka sauka waɗanda zamu karanta a yau insha Allah to sai aka ce a kira ta da suran wannan matar shine suratul mujadila ba wani sabanin larabci bane me ya kamata a jingina wa suran shine kai abin da aka tattauna an ce suratul mujadilatu ai suran da tazo dalilin wannan matan sunanta khawlatu bintu sa'laba wacce muke ce mata khawla ko khawlat an gane ko zamu ji abin da ya faru har aka sauko da waɗannan ayoyi da wasu malamai suke kiran suran da sunan suratul mujadila suran matan nan da ta yi jayayya in kuma an ce suratul mujadalatu shine surar jayayyan wanda wannan jayayya da aka yi ko tattaunawa dalilin saukan wannan suran ina jin da insha Allah abun ya fito fili ina malai Yusuf yake ina fatan malai Yusuf kana jina ko dan yayi magana akan wannan abun jiya nace insha Allah zan ansa a yau saboda dama kan suran zamu tashi wallahu ta'ala ala wa a'lam muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ikon karanta daidai a cikin wannan suran ya bamu kuma ikon fahimta daidai ya bamu ikon aiki da duk abin da zamu karanta dan rahaman shi ina ga kai tsaye zamu shiga karatu insha Allah me Allah ya ce
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير.
حديث يا تبت لك من زال الله صلى الله تعالى عليه وسلم a cikin ruwayar Imam Ahmad dan Hanbal a cikin Musnad. Kafin mu karanta hadisin bari na fassara wannan ayar da malam ya karanta ba'da bismillahir rahmanir rahim. Allah ce qad sami'a Allah, haqiqa Allah ya ji. Kalman qad shine haqiqa wanda ke karfafa zance, idan ya shiga fi'ili madhi yana karfafa abin da zai zo. Qad sami'a, haqiqa tabbas Allah ya ji. Qaulan lati tujadiluka, maganan wannan matar wacce ta yi jayayya da kai, ba jayayya na musu ba, kuna tattaunawa ka fada ta fada, kana kokarin ka convincing dinta, ita ma tana kokarin ka fahimci halin da take ciki, ba musu take da annabi ba. An gane ko? Ke sakar ka dauka jayayyan na musu ne, a jayayya shi annabi na kokarin ya gamsar da ita, ta yadda da abin da yake faɗa, ta yi haƙuri da ƙaran da ta kawo, ta koma gida. Ita kuma tana so annabi ya gane fa ga halin da nake ciki. Kun sa ku irin wannan, ki zo ki kawo kawunki ƙara ko waliyinki, ina ki haƙuri, aure dan aljanna ake, ke kuma kina kawo bai gane halin da nake ciki ba. To irin wannan ne kaga, anan ba musu yake da shi ba, ki ce yayi kaza fa yayi kaza, ci na sani dai, ki haƙuri ki koma, za ki ga san da miki maganin matsalan nan ba. To shine abin da ya faru tsakanin ita wannan mata sunanta Khawlat bintu Sa'laba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da tazo ta kawo annabi ƙara, Allah ya ce haƙiƙa ya ji maganan wannan matar, tujadiluka, da ta tattauna da kai, fi zawjiha, cikin sha'anin mijinta, wa tashtaki ila Allah, ta kawo ƙara wurin Allah, tana kawo kukanta wurin Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah ya kawo mata dauki, Allah ka mata taimakon gaggawa. Wallahu yasma'u tahawurakuma, Allah ya ji tattaunawan ku kai da ita. Inna Allaha sami'un, lalle Allah mai ji ne, cikakken ji. Basirun, mai gani kuma cikakken gani. Shi yasa nana Aisha Allah ta'ala ya ƙara mata yadda, kamar da ya tabbata a cikin hadisi, nana Aisha take cewa alhamdulillahi alladhi wasa sam'uhu al-aswat, tace yabo da godiya ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda jin shi ya yalwaci dukkanin wani sauti, duk wani sauti ko mai kankantar shi ko mai girman shi, to jin Allah kan ya wuce wannan sautin. Tace laqad ja'atil mujadilatu, haqiqa mujadila ita wannan matan ta zo ta ila nabi sallallahu alaihi wasallam, wurin annabi sallallahu alaihi wasallam, tukallimuhu, tana magana da shi, wa ana fi nahiyatil baiti, tace ni ina cikin gida a can wani gefe ina aiki, amma ina hango su, ma asma'u ma taqulu, bana jin me take gaya wa annabi alaihi salatu wassalam, amma na gane ƙara ta kawo, tana cikin damuwa, annabi ya faɗa ta faɗa. Tace wani lokaci na kan ji wata kalma, amma ba zan gane me ake tattaunawa, gashi ina gida ina hango su, amma bana jin me take cewa. Tace amma Allah ya ji abin da suke tattaunawa. Fa anzalallahu ta'ala, Allah ya sauko da wannan aya ce qad sami'a Allah, haqiqa Allah ya ji maganan wannan matar. To me ta zo wurin annabi, me suka tattauna? Hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, a ruwayar Imam Ahmad dan Hanbal daga ainihin Ibn Abdullah ibn Salam, yace an Khawlata binti Sa'laba, daga Khawlatu ƴar Sa'laba, qalat tace fiya wallahi wa fi Aws bin Samit anzalallahu sadara suratul mujadala, tace na rantse da Allah a kaina ko a dalilina da dalilin mijina sunan shi Aws ibn Samit, Allah ya saukar da wani bangare na suratul mujadala. qalat tace kuntu indahu na kasance a wurin mijina mai suna Aus dan Samit wa kana shaykhan kabiran haqiqa shekaru sun cin masa bi ma'ana ya girma ya tsufa qad sa khulquhu haqiqa da ya tsufan nan sai dabin shi suka canja ya zama mai mummunan hali kusan kowa da inda tsufan shi yake zuwa wani tsufan shi zai zo da fada wani zo da rikici yanda yake a da ka gaba daya canja to shi ma haka ya faru da shi sai koma sa khulquhu dabi'un shi ka he suka munana ba kaman yanda na san shi ba qalat tace wa dakhala alayya yawman wata rana sai shigo wuri na ya shigo gida faraja'tuhu bi shay'in sai ainihin muka tattauna ni da shi akan wani abu ya fada na fada fa gadiba kawai sai fushi fa qala sai yace da ni anti alayya ka zahri ummi daga yau ke kan matsayinki a wuri na ko bayanki kaman bayar mahaifiyata ki ake ce zihari hukuncin zihari shine ka kwatanta mahaif matarka da mahaifiyarka inda mahaifiyarka take haramu akan ka yanzu kace matanka ma haramun ne akan ka wannan shine kaman a bil ikhtisar a takaice shine ma'anan zihari mutun ya haramta wa kanshi matar shi yanda mahaifiya ta zama haramu akan shi qalat tace thumma kharaja sai ya fita a gida fajalasa fi nadi qaumihi sa'a yaje zauna a majalisan da suke hira na mutanen shi tsawon sa'a guda daga nan fushin kuma ya sauka bayan awa daya thumma dakhala alayhi sai dawo ya shigo gida shi yasa da ba idan kai fushi kar ka zartar da hukunci ka bari sai fushin ya tafi to shi sai zartar da hukunci a cikin fushi da ya fita majalisa ji aka yi hira ko wurin mai shayi ne ko wurin mai balangu ne ko majalisa anguwa ne irin na yin sa'ido din nan a takaice da ya je wata majalisa ya zauna aka yi hira awa ɗaya sai ya dawo da ya dawo fa idza huwa yuridini an nafsi sai gashi kuma yana nema na da saduwa da ke shiga tsakanin mata da miji qalat tace qultu sai nace kalla san ba zai yiwu ba wallazi nafsu khawlati biyadihi na ratse da wanda wallazi nafsu khawlati biyadihi na ratse da wanda raina ke hannun shi ne khawlatu tace la takhlus ilayya wa qad qulta ma qulta ba za ka samu kaina ba bayan ga waɗancan kalmomin da ka faɗa abin da ka faɗa hatta ya hukuma Allahu wa rasuluhu fina bi hukmihi har sai Allah da annabi sun mana hukunci me ya matsayin wannan kalmar da kai kun gabata da ilimi babu ma hukuncin zihari a lokacin amma ita ne tana ganin cewa wannan kalmar da yafa akwai question mark game da auren su har Allah ya bata basiran wannan abu ita kuma tana da imani da tsoron Allah subhanahu wataala ba ta so ta saba wa Allah da manzo kawai dan ta faranta mijinta duk da tana son shi amma ba ta yadda saba wa Allah ba qalat tace fawasabani wamtana'tu minhu ya ainihin tunkude ni yene mi ya kada ni ni kuma na ibashi hadin kai faghalabtuhu bima taghlubu bihi almar'a ash-shaykhal da'ifa tace Allah ya taimake ni na rinjaye akan shi da irin abun da mace take rinjayen wanda yake da shekaru fa'alqaituhu anni bima ana na tunkude shi na fita na bar gidan qalat tace summa kharajtu ila ba'd jarati sai na fita na shiga gidan wata daga cikin makwabtana fastartu minha siyaba na nemi ta bani aron kayan sawa saboda ta fito ne a guje watakila ko babu hijabi ko babu mayafi ko babu wani abu sai ta shiga gidan makwabta tace fastartu minha siyaba nace ki bani aron tufa summa kharajtu daga nan na fita daga gidan makwabciyata hatta ji'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama har sai da nazo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tazo sifirin court kenan ko tazo kotun koli sai wannan matan tace fajalasu baine dai na zauna a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama annabi na zaune na shigo gida ba magana in nemi matan shi mu gaisa kawai kai tsaye na tafi wurin shi naje na zauna a gaban shi fa zakartu lahu ma laqitu minhu na bashi duk labarin abin da nake gamuwa da shi game da mijina da kuma abin da ya faru a yanzu har na fito daga gidan waja'altu ashku ilayhi ma alqamisu ikhulqihi na zauna ina taba annabi labarin ina kawo mishi karan irin mummunan halin da nake haduwa da shi daga wurin mijina Aus qalat qaulat tace fa ja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tabashi labarin yayi kaza yayi kaza yayi kaza can bai kyauta ba can yayi wane ne yau ma ga abin da ya faru ta gama bayanin ta annabi sai ya ce ya khawlatu ya ce khawlatu ittaqillaha fihi ki ji tsoron Allah ne cikin mijinkin nan ki hakuri ibnu ammiki shaykhin kabir auren dangi fa aka mu da baban shi da baban shi uwar su da uban su da kar ki bata zumunta ko sai irin wannan abun ko tana ta bayanin matsaloli annabi na nuna mata auren dangi aka yi ba a so dangi ya lalace baffa wane zai ran shi zai baci kawo wane ma zai fushi tana ta bayanin annabi ma yana nashi qalat sai kaula ta shi fa wallahi a karshe da ta faɗa annabi ya ke ba ta haɗin kai sai ta daga hannu ta ce ya Allah na kawo huka na wurin ka tunda annabi ya ke ba da haɗin kai to ke ma abin da ya kamata ki kenan kina cikin matsala kowa ke fahimta ki akwai irin wannan abu miji azzalimi ila abokan shi munafukai yan uwa ma sun saki a gaban kin rasa ya zaki ki je ki kai ƙara kuwan a ce ki hakuri zaki samu aljanna ki je can cikin ƙara a ce ki hakuri a jami ki aya da hadisi akwai lokacin da ayoyin nan ba su aiki saboda damuwan sai mutum ya zama depressed hawan jini ma ya je kama mutum to a irin wannan in abun ya gagara ki kai kuka wurin Allah Allah sai kawo dauki kowa ki fahimta to Allah zai fahimce ki dan shi ya san abin da ke boye ya san abin da ke bayyane tace da nayi wannan magana na kai kuka wurin Allah tace fa wallahi na rantsa da Allah ma barishtu ban bar wurin da nake zaune ba a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam hatta nazala fiyya alquran har sai da Allah sauka da qur'ani fiyya kuma tace a kaina saboda ni Allah ya taso da malaika jibrilu ya jibrilu ga can khawlatu a cikin matsala akai mata dauki daga Allah jalla jalaluhu mai amsa kukan bawa tace fata gasha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma kane ta gashahu tace take sai naga annabi dama idan ka saba ganin annabi wahayi ya taba sauka a gaban ka sahabbai suna gane ana sakarbi shi da wahayi kamar ne shi kan canza zai ainihin fita hayyacin shi ko ba zai magana da kowa ba to sun gane na tare da malaika jibrilu kenan tace kawai sai naga wannan abun ya lullube annabi irin abin da yake lullube shi idan wahayi na sauka summa suriya anhu daga can kuma sai aka yaye wa annabi wannan abun ya dawo cikin hayyacin shi bima'ana sun gama da malaika jibrilu ya kama hanya ya tafi fa qala li sai annabi ya ce da ni ya khawlatu ya ce khawla abshir albishirinki daga nan ta sa alkhairi ya zo kenan tace kad anzalallahu fiki wa fi sahibiki haqiqa Allah ya saukar da alqur'ani dangane da matsalanki da matsalan mijinki an samu solution daga wurin Allah thumma qara'a alayya sai annabi karanta min wannan ayoyin kad sami Allahu haqiqa Allah ya ji qaulan lati tujadiluka fi zawjiha maganan matan nan da ta so gabanka kuna jayayya dangane da mijinta ta fada ka fada tana kokarin ka gane matsalanta kai kuma kana kokarin nuna mata dangi kar wani rashin baci kar a rusa zumunta ita kuma tana cikin matsala sai Allah ce wa tashtaki ila Allah ta kai kara wurin Allah shi Allah ya fahince ta wallahu yasma'u tahawurakuma Allah ya ji tattauna wanda kuka yi inna Allah sami'un alim Allah mai ji ne kuma Allah mai gani ne Allah sai ya ci gaba da bayani sai ya ce me
alladhina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allati waladnahum wa in
Allah ce Allah zai
Allah la'afuwun ghafur
Allah ce allazina zahiruna minkum min nisaihim, waɗannan da suke yin zihari daga cikinku da matayensu, su kwatanta matansu da ainihin mahaifansu ko iyayensu, ma hunna ummahatihim, su sani fa matansu kan ba mahaifansu bane ba, bi ma'ana matansu ba za su taba zamowa iyayensu ba. Allah ce in ummahatuhum, ba kowa bane iyaye illa la'i waladnahu, face waɗanda suka haife su. Duk wacce ba ita ta haife ka ba, to ba za ka ba ta hukunci 100% na mahaifiya ba, ko da kanwar mahaifiya ko yar mahaifiya ko kaka, ba hukuncin ta 100% daidai yake da mahaifiya ba a shari'a. Ko da suna tarayya aura ne da dama cikin hukunce hukunce, amma mahaifiya ita ce wacce ta dau cikin ka ta haife ka. Ina fata an gane. To sai Allah ce waɗannan da suke cewa ke matsayin ki a guna kaman mahaifiyata ne, kin haramta a kaina kaman yanda babata ta haramta a kaina, Allah ce ma hunna ummahati, matansu kan ba iyayensu bane ba, in ummahatuhum, ba kowa bane iyayensu mata, illa lahi waladahu, sai waɗanda suka haife su. Wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli, Allah ce lalle tabbas suna faɗan magana mummuna. Ka kwatanta matarka da mahaifiyarka, wa zuran, kuma magana ne ma na ƙarya, magana ce a bar kyama in ji Allah, kuma ƙarya kake matarka ba babarka bace ba. Wa inna Allaha la'afuwun, lalle Allah kan mai yafiya ne, gafurun, kuma mai gafara. Da wannan yafiyan da wannan gafaran, har yake gafarta musu, har ma zai faɗa musu hukuncin da za su yi in wannan abun ya faru. Sai Allah ya ce ni,
wallazina yuzahiruna min نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير.
Allah ya ci gaba da magana dangane da wannan mata da mijinta, yace wallazina yuzahiruna min nisaihim, waɗannan da suke yin zihari dangane da matayensu, su kwatanta su da iyayensu, thumma yauduna lima qalu, sannan kuma sai su dawo zuwa ga wannan abin da suka faɗa, suna so su ainihin rushe shi, su ce a koma a ci gaba da zaman aure. Sai Allah ya ce hakan ba zai yiwu ba, matukar ka kwatanta matarka da babarka, kar ka dauka kai fushi ne, idan ka huce shikenan zaka dawo ka ci gaba da zama da ita matsayin mata da miji. Allah ya ce ba zai yiwu ba. Fataharu raqabatin, har sai sun yanta baiwa, min qabli an yatamasa, tun kafin wani saduwa ya shiga tsakanin su na auratayya, babu abin da zai shiga tsakaninsu, ko da muqaddimatul jima'i ne, babu kwanciya wuri daya, babu rungumar juna, babu kaza, ba duk wani abin da zai kai zuwa ga masu saduwa an haramta shi, sai har an yanta baiwa. Zalikum tu'azuna bi, Allah ya ce Allah na muku wa'azi da waɗannan ayoyi, zalikum waɗancan bayanan da aka muku, tu'azuna bihi, wa'azi ake muku da su daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu bima ta'maluna khabir, lalle Allah ainihin dangane da abin da kuke aikatawa khabirun, mai bada labari ne dangane da dukkan komai, ba abin da ke kubuce masa, ba kuma abin da ke koya mishi, ba abin da bai sani ba. Allah ya ci gaba da magana dangane da wannan hukunci, sai ya ce ni,
faman lam yajid fasiyam shahrayn mutatabi'ayn min qabli ay tamassa, faman lam yastati' fa it'amu 60 miskina, dhalika litu'minu billahi wa rasulihi wa tilka hududullah wa lil kafirina 'adhabun alim.
Ubangiji ya ce duk wanda ya zihari da iyalin shi ba zai kusance ta ba, kowane irin kusanta, har sai in ya yanta baiwa. Allah sai ce to fa man lam yajid, wanda ko bai samu baiwa ba da zai yanta, musamman a zamanin da ba na bayi ba ko kuma akwai bayin bashi da iko, sai Allah ce fasiyamu shahraini, yayi azumin wata biyu mutatabi'aini, kuma a jere da jura babu yankewa. In ka fara tun daga dai sai kai 60, da ka fara kai 40 ka huta ya rushe sai ka sake sabo. Mutatabi'aini a jere da juna. Allah ce min qabli an yatamassa, tun kafin tun gabanin saduwa ya shiga tsakani. Allah na ƙara korewa, kar fa a kuskura ai wani abu in ba ai wannan azumin 60 din ba. Na farko ya ce kar a kuskura ai wani abu in ba an yanta baiwa ba. Idan ba a samu baiwa ba, kar a kuskura ai komai sai an yi azumi 60. Sai Allah ce fa man lam yastati, wanda ba shi da ikon azumi 60 ba, kila yana da ciwon walsa chronic, musamman idan ji wannan ma'aurasan tashi za ta yi ta koma sabuwa. Sai Allah ce to duk wanda bai samu ikon yin azumi ba, fayti'amu 60 miskina, ya ciyar da miskinai 60. Sai Allah ce zalika, waɗancan bayanan da aka muku Allah ya yi su ne litu'minu billahi wa rasulihi, dan ku imani da Allah da manzo, ku ba da gaskiya da wannan abin da aka faɗa ku aikata shi, kar ku kuskure ku wani abu aka san haka. Wa tilka hududullah, Allah ce waɗancan su ne dokokin Allah, wanda ba a keta su, keta dokokin Allah kuma na jawo fushin Allah. Allah ce wal kafirina azabun alim, tallika kurai suna da azaba mai radadi ranar gobe kiyama. To waɗannan ayoyi da suka sauka da annabi ya karanta wannan mata tun daga aya ta farko har zuwa kan wannan ayan da muka karanta a yanzu, Allah yayi bayani ya kore cewa har abada matarka ba za ta zanto mahaifiyarka ba, ya kore cewa babu mahaifiya sai wacce ta dau ciki ta haifi mutum, babu abunda ainihin zai warware wannan matsala sai an yanta baiwa, ko kuma an ci an azumi 60 a jere da juna, ko an ciyar da miskinai 60. To da annabi ya karanta wannan mata ta ji waɗannan ayoyi, qalat tace za mu koma kan hadisin, fa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, sai annabi ya ce da ni murihi falyu'ti raqabatan, ki koma gida ki umarci mijinki Aws, ki ce da shi to na kai kara wurin annabi alayhi salatu wassalam dangane da wannan abin da ya faru. Allah ya sauko da ayoyi, an umarce ka da ka yanta baiwa. Kala sai ta ce fa qultu ya rasulullahi, nace ya ma'aikin Allah, ma indahu ma ya'tu ma yutik, ai mijina bashi da baiwa wanda zai yanta, ina shi ina ga kudin sayan baiwa, bashi da kosisi in gaya maka ya rasulullahi. Sai zafin rai, kusa ku irin waɗannan, sai zafin rantsiya ko baya abin da ya kamata. Kala sai annabi ya ce to faliya sun shahareni mutatabi'aini, to ki je ki ce da shi ya azumin wata biyu tun da baiwa ba zai yi ba, mutatabi'aini kuma a jere kare kuskura ya karya koda kwaya ɗaya ne. Malamai suka ce ma idan ka fara azumin kai guda 59 sai ka ci abinci da gangan a wata rana, gaba ɗaya sun rushe ka sake sabu, kafara ba karamin masifa bane ba. Allah mana tsari da kafara, Allah Allah ya kankare mana zunuban mu kawai da astaghfirullah. Amma sai an azumi 60, 30 mai aka kare ana ta buzurai, to shi yasa kafara masifa ne. Kuma yawanci zuciya ke jefa mutum ya yi kafara, in kai wa zuciya da'a shi kenan sai a samu matsala. To da annabi ce a je a yi azumi 60, kala sai ta ce fa qultu ya rasulullahi, nace ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama, wallahi innahu shaykhun kabirun, tace na rantsa da Allah ya ma'aikin Allah, ai ya tsufa azumin Ramadan ma na bashi wahala, ina ga magana azumi kuma guda 60 wata biyu, kuma Allah dama sai ya ce azumi 60 bai ma ce wata biyu ba, kar ka fara a farkon wani wata, watan ya 29 ka ce ka ga mota guda, Allah bai kira wata ba, kawai kwana 60 yace, ba lissafin kwanan wata ake ba, dan akwai wata mai 30 ba daya, haka ne ko, akwai mai 30 Allah sai ce kai azumin 60 chip chip to anan sai ta ce wa annabi mijinta nan fa tsoho ne ma bihi min siyami ina shi ina azumin 60 kala annabi sake ce wannan matar faliqu in 60 miskinan ya ciyar da miskinan 60 wasqan min tamrin wato kaman ka ce kwando na dabino wanda zai ishi mutane 60 kije ke ce to sai wannan dabino ya ciyar da mutane 60 da shi kun san za ku ji hadisi ana magana an ciyar da dabino a wajen kafara dalili shine su larabawa a wurin su dabino abinci ne amma mu karka zo kafara kace zaka ba mu dabino ba za mu karba ba yawa ka so shinkafa yar gwamnati karka kawo mana gero ba a cin tuwon gero a Gombe haka ne ko ba haka ba al'adar mutanen Gombe ba sa cin tuwon gero gero sai dai kunu ko masa ko gumba yawa amma dai tuwon gero kan a gida dubu kenan ka samu gida daya an yi tuwon gero amma idan garin da suke cin gero ne ka ba su an fi so ka ba mutane abincin da suke ci imma shinkafa yar gwamnati ko kuma yar gida mai kyau din akwai mai kyau mai haske ai ko idan abun ya gagara gaba ɗaya ne ka bada masara tunda masara abinci ne ko kuma ka shirya abinci da faffe da nama da kifi wanda zai shi mutane 60 kar kai garau kace zaka kawo mutane zaka ciyar da su 60 amma Allah ma ya kiyaye kar Allah sa abun ya faru da mutum to shine sai Allah sai annabi ce da ya tato ya ciyar da mutane 60 da dabino qalat tace fa qultu ya rasulullah sai nace ya ma'aikin Allah wa ana sau'inuhu bi arqin akhar to ni ma zan ƙara saukon dode na ƙara mishi tana son mijinta nan fa har za ta bada gudunmuwa haka ne ko ba haka ba tunda annabi ya ce a je a nemi dabino kwando guda ko abinda zai ce da mutane 60 tace to ni ma zan taimaka mishi da kwando daya tana dai so a warau da matsalan kenan ko in wata ce tace to can ta matsayi mishi kala sai annabi ce da wannan matan da ta faɗi wannan magana sai ce qad asabti wa ahsanti haƙiƙa kin kyautata kuma kin yi abin da ya dace da kika taimaka mijinki kin san bashi da hali amma ke kina da wani asusun ki ko kina adashe ke na iban farko sai ki raba kuɗin ki ainihin taimaka masa da shi annabi ya ce ahsanti kin kyautata asabti kuma kin yi abin da ya dace wannan ba karamin falala bane ba ko baban ka yace wani ka kyautata kai abin da ya dace zaka ji dadi ina ga manzon Allah kuma sallallahu alaihi wasallam fadhhabi wa tasaddiqi bihi an annabi sai yace to kije ki maski sadaka a madadin shi ko da ma bai sani ba ga nan taimakon kwando ɗaya daga wurin annabi annabi ya bada kwando ɗaya shi ma yace sanu'inu kuma za mu taimaka mishi bi arqin min tamrin da ainihin kwando na dabino ke ma ki taimaka annabi ya kawo kin kawo aka hada tunda babu ko sisin shi a ciki kawai ki je ki ciyar da miskinai 60 a bar tsaho da rigimar shi a ce masa aure ya gyaru amma dai a karanta masa duk wannan abubuwan da suka faru summa annabi ya ce summa stausi bi ibni ammiki khairan ya ce amma dan Allah in kin koma gida wannan mijin naki karki manta fa dan babban ki ne ke ma kuma yar babban sa ne auren dangi akai ki rike shi da alkhairi ki ta hakuri da shi har ku hadu a gidan aljanna ranan gobe kiyama qalat tace fa fa'alti na koma na aikata duk abin da annabi ya gaya min na je na ciyar da miskinai 60 na karanta mishi ayoyin nan na bashi labarin abin da ya faru ga taimakon da annabi yayi ni ma ga taimakon da nayi an ce ya yanta baiwa ma na kare shi nace bai da shi an ce azumi 60 nan ma nace ba za ka iya ba ki masa bayani dai sallalle fa kin yi kokari shi ma kuma ji tsoron Allah ya rike ki tsakani da Allah to wannan shine abin da ya kamata a duk lokacin da aka samu sabani na aure babban abin da ya kamata shine a nemi solution kwata-kwata musulunci bai sa aure ya mutu duk abin da zai kashe aure musulunci baya su kullu su ake a gyara aure ba a rusa shi ba musamman a wannan zamanin da muke ciki ba a buƙatar aure a ce ya mutu sai in abin da ya zama la mahala an rasa yanda za a yi. Ana samun azzalumai daga cikin maza waɗanda ba su da mutunci, waɗanda suke zaluntar mata, waɗanda zuciyarsu yanda ka san zuciyar shedan, kuma kullun suna zuwa wurin karatu ayi wa'azi a ja aya a ja hadisi, amma yanda yake mu'amalantar matan shi a gida yanda ka san wani abokin Fir'auna. Haka bangaren mata ana samu ta je wurin karatu a ja aya a ja hadisi, amma yanda take a gida imma da mijinta imma da waɗansu nan ma kaman bata san komai na addini ba. To dole kowa ya gyara kowa daga bangaren shi abin da ya kamata. Mazaje su ji tsoron Allah. Annabi ya ce istausu bin sa'i khairan, ku yi mata wasiya da alkhairi, bi ma'ana ku zauna da su da alkhairi. Qur'ani kuma Allah ya ce wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ku yi mu'amala da mata mu'amala ta kyautatawa wacce Allah zai farin ciki da shi, Annabi ya farin ciki da shi ranar gobe kiyama a ce da ku udkhuluha bi salamin zalika yawmul khulud, ku shiga aljanna da aminci yau ka ranar da wama ne Allah ya samu aljanna gaba daya. To malamai sun tattauna waɗansu hukunce-hukunce dangane da wannan ayan kamar haka. Abu na farko suka ce idan mutum ya ce matarsa kamar mahaifiyarsa, ga solution an samu kunji shine yanta baiwa azumi 60 ko ciyar da miskini 60. Wannan kuma ba zabi fa aka ba mutum ba, a daga wannan ne sai wannan sai wannan, ba zabi bane ba, ba za ka zabi wanda ka ga dama bane. Matukar zaka iya azumi 60 lafiyan ka kalau ka ki kai ka ciyar da miskini Allah ba zai karba ba. Shine kuskuren da maza da yawa suke a wurin kafara, kawai sai zabo mafi saukin. To in ka duba Qur'anin ai ba mafi sauki Allah ya kawo ba, cewa a ce yayi kaza wallahi ba zai iya ba a taimaka, to yayi wannan wannan ma fa yana da wahala, sannan Allah ya ce ayi wannan, ashe dole a tafi abun haka, ba zukai ne zaka zabo cikin uku kai wanda kake so ba. To hukuncin kafara bisa ga zance mafi inganci kafara ne na kakare azumin Ramadan da gangan, ko kuma kafara ne na rantsuwa, ko kafara ne na zihari irin wannan, duka ba zabi aka baka ba, a daga wannan ne in ka kasa sai wannan sai wannan. Ciyar da miskine 60 shi yake zuwa a ƙarshe, shi yasa a wurin kafaran kisan kai ma babu ciyar da miskinai kwata kwata, Allah bai kawo shi ba. Daga nan za ku san ashe ba zabi ake ba mutum ba. Duk wanda ya kashe wani mutum bisa kuskure, to na farko shine yanta baiwa, babu bayi ya azumi 60, Allah bai ma kawo maganar ciyar da miskini ba. Kaɗai ciyar da miskini ya zo na a wurin kafaran zihari shine irin wannan, ko kuma ka kare azumin Ramadan da gangan ba rashin lafiya ba tafiya ba komai, to nan za ka yi kafara azumi 60. Sai in kana da rashin lafiya ne wanda ba za ka iya ba kake ciyar da miskini 60, dole mu san wannan abun. Haka nan wajen rantsuwa, idan kai rantsuwa ka zo kuma za ka karye wannan rantsuwan, ka ce na rantse da Allah billahi allazi la ilaha illa huwa ba zan yi kaza ba, to in za ka yi fa akwai kafara a kanka. Kafaran shi ne ko ka yanta baiwa, ko ka yi azumin kwana uku, ko kuma ka ciyar da miskinai guda goma. Galibi shi ne ma kafaran da ba a yi, a yi ta shirga rantsuwa kawai. Wallahi duk inda ka yi rantsuwa azman da niyya ba zan yi ba, kuma ka sa sunan Allah a ciki, shikenan ka fara ya hau kanka. Annabi ce duk wanda ya rantsuwa ba zai yi wani abu ba, daga ba sai canja ra'ayin shi zai, to fa sai ya yi kafara. Idan babu bayi shine kai azumin kwana uku, in azumi ba zai yi ba ba za ka iya ba, baka da lafiya ka ciyar da miskini goma. Idan wannan ba zai yi ba ko ka musu dinki, ka samu shadda mai kyau ka dinka mutane goma. A takaice dai wannan shine hukuncin ainihin kafara. To sai aka ce to idan mutum kuma ya kwatanta matar shi da kanwarsa ko ya safa ko yashi ba mahaifiya ba, shi ko mai hukuncin wannan abu? Ke suka ce duk wanda ka kwatanta iyalinka da ita ka haramta wa kanka, kace tamkar wanci a wurina, to idan tsakaninka da wannan aure haramun ne, haramun mu'abbada, haramun na har abada, kaman ya, kaman kanwa, kaman ya, kamar kaka, kamar kanwar mahaifiya ko yar mahaifiya, ko kuma kanwar mahaifi da yar mahaifi, waɗannan gaba ɗaya su ma hukuncin nan yana kanka. Shine zance mafi inganci a wurin malamai. kun gane ko wanda yake haramun ne aure tsakanin ku na har abada to in kai irin wannan shi ma hukuncin nan ya hau kanka sai abu na uku to sai ka kwatanta iyalinka kuma da wacce halal ne ka aure ta in aka samu ni dalili kaman me kaman kana auren mace yadda ko kanwarta haramun ne akan ka amma idan ta rasu ko kuka rabu halal ne kuma ka aure yar uwarta haka ne ko ba haka ba ke yasa idan mace ta rasu sai a ce ga kanwarta ka aura ko ga yatta akwai aure tsakanin ba haramci ne har abada ba haramci ne muakkatan wanda yake da iyal akwai limitation ko kuma kana auren ya kaga kanwarta tama kace to na sake ki kanwar ki nake so wannan zai yi kuwa sai dan kai ne shugaba marasa kunya yawa to a takaice dai shine akwai aure tsakanin yar matarka da kanwarta in aka samu ni dalili amma an taba samun wani uba da na sani wani yana auren yashi wato mutum ne mutumin kirki kowa ya masa shaidar mutumin kirki da uwar da uban da dangi da kowa yana kyautata musu kuma ba wai irin ka sai mutane ba a kyautatawa na mutunci na dan Allah yana ma taimakon waɗansu ba su ba matar kuma ba ta da mutunci rashin mutunci zama ya ki dadi shi ba ya jin dadinta ƴan uwansa ba sa jin dadinta abokan shi kai har danginta ma suka zo neman alfarma koran su take ta zamo dai kawai mara mutunci karshe uban ya kira shi ya ce ka sake ta ba ni na haife ta ba sake ta ga kanwata na baka aka samu wani uba dan duniya wallahi maganinta kuma ya sake ta kuma aka bashi kanwa kanwata ce haka Allah yayi abun na Allah ne ta zo ta samu kanwar tai mata zagi uwa ta uba tace ani biyayya nake wa baba ai saboda baba zan yi wallahi ki hakuri sadakallahu alazim Allah ya ci abi iyaye kuma akai aure to kaga wannan ai an koya mata darasi yayi in ta aure wani namiji za ta gane cewa ta yi kuskure saboda ba irin wa'azin da ba a mata ba an yi nasiha an yi wa'azi uban ya dake ta ma bayan kwana ku sai ta koma gidan jiya shine uban ya mata wannan abu to sai malamin suka ce to idan ka ce ka kwatanta matarka da kanwarta ko yatta to hukuncin ɗaya da wancan da aka fada wasu malamai suka ce ainihin zihari ne saboda a lokacin da take wurinka haramun suke a wurinka suna zama halal ne kadai idan kun rabu rabuwa na mutuwa ko rabuwa na saki to tunda babu ɗaya daga cikin waɗannan sannan ka zo kai wannan maganan a lokacin hukuncin su hukuncin haramun ne shi ma akwai zihari a kanka sannan kuma wani ƙari da malamai suka yi idan mutum yayi wannan ziharin da iyalan shi ya kwatanta mahaifiya mata da mahaifiya ko kanwa ko ya ko wani abu amma a cikin ran shi kuma ya ƙara da niyyar saki kuma auren ya mutu ban gane ko kun gane ba da kai wannan ziharin kuma a ranka ma kama ce na sake shi ka hada niyya guda biyu da niyyar zihari da kuma niyyar saki suka ce aure ya mutu kafin auren ya dawo sai kai wannan kafaran kuma sai tayi a ya zamo a cikin zaman ku da akwai lissafin ka taba saki daya ina fata an gane in kuma har sai ta gama idda to nan ko sai an sake sabon daurin aure amma idan zihari kai ba da niyyar saki ba babu saki amma dai ta haramta akan ka sai kai kafara wannan kenan sai abu na ainihin kusa da na karshe a cikin dai wannan hukuncin dangane da issue abin da ya shafi a issue zihari hukuncen da suna da yawa amma dai ko ana a takaice dai mun kawo abubuwa ɗin da yake masu muhimmanci malam Usman ya ce saura minti biyar to a takaice za mu tsaya a daidai wannan gaban a cikin karatu kuma kila ko akwai masu tambaya za su rubuto su yi tambaya waɗansu abubuwa kuma za su ƙara biyowa baya insha Allah Allah ta'ala ya samu dace sai Allah ya ce
innal ladina yuhadduna Allah wa rasulahu للكافرين عذاب
kafin mu shiga wannan ayan akwai gaba ɗaya da take da muhimmanci kuma takan yadu tsakanin mutane game da ishin zihari sai a ce maka matukar ka kwatanta matarka da mahaifiya ko da kanwa ko ya ko ya kawai aure ya mutu sai malami suka ce a'a sorry ba aure ya mutu ba hukuncin kafara ya hau kanka sai malami suka ce a wani irin kwatantawa ake nufi idan ka kwatanta matarka da mahaifiya ko da yarka ko da kanwarka ko da yarka kana nufin halin su iri ɗaya ne wannan ba zihari bane ba kace ake kamar mahaifiyata ne kana nufin wurin kyauta ko wurin son mutane an gane ko ko kuma wani abu makamancin haka suka ce wannan baya dauka hukuncin zihari sai in ka fada ne da niyan ka haramtawa kanka ita kamar yanda mahaifiya ko kanwa ko ya take haramta a kanka kun gane bambancin abun amma in ka kwatanta iyalinka da mahaifiya ko kanwa ko ya wajen halin ku iri ɗaya ne ko kuma ke kamar mahaifiya ta ce kyautan ku iri ɗaya ne shine abin da ke ranka ko kuma fara'a ko san mutane ko wani abu makamancin haka wannan suka ce babu komai ko kana da wata aya wacce matarka ba da santa ba kila lokacin da aka yi aure ita tana wani gari tana aure ita ma ai ke kamar yata wance ci kila ko sun yi kama a zahiri physical kama ko kuma suna da wasu ɗabi'u iri ɗaya ko kuma kun yi kama wani kuna da saurin fushi wannan ba hukuncin zahari bane ba kun gane wannan abin da kyau dan ana yawan fadan wannan ai duk yanda ka kwatanta shikenan a ba haka ake nufi ba sai kwatantawan ya zama kwatantawa na haramci ba kwatantawa na kamanni ko na dabi'a ko na halayya ba Allah ya sa mu dace na'am to Allah ya ce innal ladhina yuhadduna Allaha wa rasulahu lallai waɗanda suke ta'addanci ga Allah da manzo suke ketare dokokin Allah da manzo suke saba wa Allah da manzo kubitu za a kaskantar da su a nan gidan duniya kuma a kaskantar da su ranar gobe kiyama Allah kiyaye kama kubitan ladina min qablihim kamar da aka kaskantar da aka wulakanta waɗanda suka gabace su daga cikin kafirai duk wanda ya zama dan ta'adda ga Allah da manzo yake wa Allah da manzo ta'addanci yake wa Allah rashin kunya yake annabi rashin kunya alayhi salatu wassalam to wannan Allah zai wulakanta shi a duniya zai wulakanta shi ranar gobe kiyama Allah ya ce qad anzalna ayatin bayyinat haqiqa mun sako da ayoyi bayyanannu waɗanda suke bayani filla filla daki daki wajil kafirin azabun muhin lalle kafire ka suna da azaba ta wulakanci ranar gobe kiyama kafire za su shiga cikin azaba muhinu ta wulakanci a wannan ayan malamin suka ce ta'addanci ko ketare dokokin Allah ko ketare dokokin manzon Allah yana alaka da duk abin da annabi ya fada sallallahu alaihi wasallam yana alaka da duk abin da Allah fada cikin alqur'ani subhanahu wataala ka kareta wata aya guda daya ko ka kareta wani hadisi ko ka ce hadisi tasuniya ne ko hadisi jita jita ne duk mutum ya shiga cikin wannan aya ba a kareta qur'ani ba a kareta hadisi qur'ani da hadisi kaman kalimatul shahada ne dole ka ce la ilaha illa Allah ka ce muhammadur rasulullahi ba za ka taba iya raba su ba dole ka ce ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi ko abduhu wa rasulu to a hade suke ba sa rabuwa yanzu adal misali idan mutai ce hadisi ba gaskiya bane ba sai na zo na karanta muku wannan ayoyin kawai na fassara ya za mu fahimci abin da ya faru dole sai da aka karanta hadisi hadisin ne mana bayanin ga yanda kes din yake ga inda aka faro ga inda aka kare haka ne ko ba haka ba shine amfanin hadisi ya fassara mana qur'ani ya gaya mana ga yanda qur'ani ga sakon ga kafin abin ya faru ga abin da ya faru maganganun annabi da ayyukan shi da abin da aka aikata a gaban shi ya tabbatar ko ya shiru bai magana ba waɗannan su ake cewa hadisai ba wani abu bane sabo sallallahu ta'ala alaihi wasallam saboda lokaci nan zamu sai insha Allah sai Allah ya kai mu gobe zamu ci gaba abinda muka karanta na daidai Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya gafarta mana ya Allah muna roƙonka da sunanka mafiya kyau da siffofinka mafiya kamala ya Allah duk waɗanda suke da bukatu na alkhairi ya Allah ka biya musu ya Allah gaba ɗaya mu anan da waɗanda suke sauraron mu da waɗanda suke kallon mu kowa na da bukata na alkhairi Allah ka sani Allah ka biya mishi ya ubangiji dan albarkar sunanka mafiya kyau Allah ka biya mana dukkanin bukatun mu na alkhairi ba dan halin mu ba akwai waɗanda suke rubuto takarda ƴaƴansu suna neman mazaje Allah ka ba su mazaje nagari waɗanda suke neman mazaje su ma Allah ka basu waɗanda kuma suke nema wa ƴaƴan su maza na gari su ma Allah ka basu duk maza da suke da mata ɗaya ko biyu ko uku in suna da ikon ƙarawa Allah sa su ƙara masu mata hudu Allah ba su iko rikewa eh mu da muke da mata hudu Allah ka taimake mu ka ba mu ikon rike su mata kuma waɗanda suke zaune da mazajen su lafiya ke kadai ce ana zaman lafiya kar Allah sa ya ƙara idan idan ko ba a zaman lafiya Allah ba shi ikon ƙarawa Allahumma ajina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'taita wa qina sharra ma qadaita fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda 'alayka innahu la yudhillu man walaita wa la ya'izzu man 'adaita tabaarakta rabbana wa ta'alaita ya Allah marasa lafiya a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya kuma Allah ƙara mana lafiya da imani da wadata wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ka zaunar da mu lafiya na'am waɗanda kuma suke da ƴaƴa suna ta addu'a Allah ba su shiriya Allah ka shirye musu da ƴaƴan su Allah ka dora su akan hanya madaidaiciya Allah ka shiga tsakanin su da sharrin shedan Allah ka gyara zukatan su Allah da mu da su gaba ɗaya Allah ka tabbatar da mu akan addininka Allah ka kare mu da sharrin shedan ka kare mu da sharrin zukatan mu ka kare mu da sharrin mutane daga cikin makiya da aljanu gaba ɗaya Allah ka tsare mu da dukkanin makiyanmu ya Allah ka mana katangan karfe tsakanin mu da su duk wanda ke nufin mu da sharri Allah ka mayar masa da sharrin sa akan shi ya Allah ka hada mu da masu kaunar mu Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab Allahumma qadhi hawaijana ajilihi wa ajili wa man awsana bid du'a Allahumma ghfir li abaina wa ummahatina wa mashayikhina wa anfusina wa sa'ir al muslimina rabbal alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum.